أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا صبر goma ga watan biyu hijira 1448 wadda ta yi daidai da 25 ga watan bakwai miladiya 2026. Muna nan cikin kitabu almanasik, littafi da yake magana akan ibada ta aikin haji. A darasinmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 48, babu al-umrati min at-tam'id, babin da ke bayanin mai aikin haji ko umara ya fita zuwa tam'id masjidu Aisha ya ɗauro harama ta umara ya ƙara dawowa Makka ya yi wato umara, mana idan mutum ya wannan shi ma umara ta yi. Yau bi'idnillahi ta'ala za mu tashi farkon babi na 49. Al-Imam Abu Abdullahi Ibn Majah rahimahullah ta'ala ya ce, babu man ahalla bi umratin min baitil maqdis, babin da ke bayanin wanda ya ɗaura harama ta umara tun daga baitil maqdis, mana in ya ɗauro harama ta yi. Abinda babin yake so ya nuna a nan shi ne, mun karanta wasu gurare da ake ɗaura harama a baya a babi da muka kira babu al-mawaqit, muka ce mawaqitu al-makaniya, wasu gurare guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance su cewa duk wanda zai ɗaura harama ta haji ko umara in anya ta biyo da shi ɗayan waɗannan gurare guda biyar, lallai lallai ya ɗaura harama a waɗannan gurare: Zul-Ulayba ga mutanen Madina, Juhfa mutanen Sham da yammacin Afirka, Karnul Manazil mutanen Naki, Zatu Irqin mutanen Iraq, sai kuma ya lamlam ga mutanen Yaman. Waɗannan su ne gurare guda biyar da Annabi ya ce su ne wurin ɗaura harama ga 'yan guraren, da duk wanda kuma hanya ta biyo da shi a guraren ga wanda yake son ɗaura harama ta haji ko umara. Sannan mun karanta a baya cewa yin niyya ta aikin haji ko ta umara shi ne rukuni, idan mutum ne bai da wato aikin haji ko umara, amma ɗaura wannan niyyar a miƙati wajibi ne. Mun karanta wannan baya, ɗaurawa a miƙati wajibi ne. Akan haka idan mutum ya zo miƙati sai ya zama bai ɗaura harama ba sai bayan ya bar miƙati, to ya bar wajibi, aka ce ana buƙatar ya bada hadaya ta barin wajibi. Wannan duk mun karanta a baya. Abin da yasa na maimaita wannan yana da alaƙa da wannan babu. Daga babukan da muka karanta ya nuna mana waɗannan gurare guda biyar ɗin dole ne in mutum ya biyo ta guraren ya ɗaura harama, ba a san ya tsallake guraren bai ɗaura harama. Saurayin ya tsallake guraren bai ɗaura harama ta haji ko umara ba, akwai wancan wato hadaya a kansa. To shin mutum yana iya kuma ɗaura haramarsa kamin ya kawo ɗayan waɗannan guraren? To wannan shi ne wannan ba. Ina fata an gane, kaga yana da alaƙa da waccan matsala ta baya. Sai dai kawai alaƙar su ita waccan matsala tana nuna in ka zo ɗayan guraren nan ka ɗaura harama, ba a san ka tsallake su, in ka tsallake su akwai waccan tara a kan mutum. To wanda kuma kamin ya kawo guraren sai ya ɗaura haramar, shin haramarsa ta yi ko ba ta yi ba? To wannan shi ne babu man ahalla bi umratin min baitin maqdis, babin da ke bayanin wanda ya ɗaura harama ta umara tun daga masallacin Qudus. Kaga masallacin Qudus bai cikin waɗancan gurare biyar da aka iyakance a ɗaura harama ta haji ko umara. Hasali yana nesa matuƙa da ɗayan waɗannan guraren guda biyu. To idan mutum ya ɗauro haramar umara daga wannan guri ya taho Makka, shin umararsa ta yi ko ba ta yi ba? Shi ne abinda babin zai tattauna a kai. Kala da sana Abubakar ibn Abi Shayba, kala da sana Abdul'ala ibn Abdul'ala an Muhammad ibn Ishaq, kala addasani Salman ibn Suhaimin an Ummi Akimin binti Umayya an Ummi Salama daga Ummu Salama Hindu binti Abi Umayya, Allah ya kara mata yarda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahalla bi umratin min baitil maqdis, duk wanda ya ɗauro haramarsa daga masallacin Qudus gofira lahu, za a yi masa gafara ko an gafarta masa. Kala hadithna Muhammad ibn al-Musaffa al-Himsi, kala hadithna Ahmad ibn Khalid, kala hadithna Muhammad ibn Ishaq an ya ibn Abi Sufyan an ummihi Ummi Hakim binti Umayya an Ummi Salama zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, daga Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man ahalla bi umrati, duk wanda ya ɗauro haramar umara min baitil maqdis daga masallacin Qudus, kanat lahu kaffara, za ta zame masa kaffara lima qablaha min adh-dhunub, na abinda ke gabanin wannan wuri na zunubi. Qalat fa kharajtu ay min baitil maqdis bi umrati, Ummu Salama tace shine lokacin da naje baitil maqdis da zan dawo nima na ɗauro harama ta umara na taho domin in samu wannan falala. Waɗannan hadisai guda biyu dukkaninsu hadisai ne na Ummu Salama, Allah ya ƙara mata yarda. Duk da sanadin hadisin yana da mas'ala, amma dai ma'anar wannan hukunci shin haka yake gurin malamai ko ba haka yake ba? Imamul Kabbabi na cewa fihi jawazu taqdim al-ihrami ala al-miqat, waɗannan hadisan suna nuna ya halatta ka gabatar da haramar ka niyya kenan kamin ka ƙaraso miqat, min al-makani al-ba'id, tun daga wani guri mai nisa kamin ka ƙaraso miqat kenan. Abinda aka ana wannan babu yana nuna ka zo miƙatin ka ƙiyan harama ka wuce shi, shi ne aka hana. Amma in ka ɗauro kamin ka ƙaraso miƙati ya yi, sai dai abinda aka fi so ka zo miƙati ka ɗaura harama, domin anke yana nuna alacci, to ba fa istihbabi ba ne. Akwai bambanci tsakanin alacci da istihbabi. Halacci kawai in ka yi ba ne, istihbabi kuma abin da aka fi so a yi kenan. Wannan yana nuna in ka ɗauro harabarka kamin ka ƙaraso miƙati ka yi halal ya yi, amma ka zo miƙati ka yi shi aka fi so mustahabi. Sadakar kenan zuwa miƙati shi ya yi, me ya sa? Saboda nan Annabi ya ce ai ya san da waɗancan guraren, amma bai ba sai da ya ƙaraso wannan gurin. Yana nuna kenan wancan halacci, wannan kuma istihbabi. Kaga istihbabi kuma gaba yake da me? Da halacci. Ina fata an gane. Shi yasa ce yana nuna kawai ya halatta kana iya ɗaura harama kamin ka kawo miƙati tun daga wani guri mai nisa, ma'at targhibi fihi, tare da wata kwadaitarwa na lada akan haka. Wa qad fa'alahu ghayru wa'idin min as-sahaba, yace da yawa daga cikin sahabbai an samu sun yi haka. Zakara dalika jama'atu, yace wasu daga cikin malamai sun kawo wannan bayani. Wa ankara Umar ibn al-Khattab ala Imran ibn Usayn ihramahu min al-Basra, amma Umar dan Khattab da yaji Imran dan Husayn ya dauro haramatin daga Basra a Iraki sai ya hana shi, yayi inkari ya hana. Wa karihahu al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri yake ba abinda aka fi so ba kenan. Wa Ata ibn Abi Rabah da Ata wa Malik ibn Anas da Imam Malik suka ce duka ka dauro harama kamun ka kawo mitsaki ba shi aka fi so. Wa qala Ahmad ibn Hanbal wajhu al-amal al-mawaqit, Imam Ahmad yake abinda aka fi so in ka zo ka daura harama shi ne mitsaki. Wa kadhalika qala Ishaq, haka nan Ishaq ya faɗa haka. To me yasa waɗannan suka ce an fi so ka zo mitsaki? Sai malai ya ce wa yushbihu an yakuna Umar radiyallahu anhu innama ankara dhalika shafaqa, yace abin da ya Umar ya hana saboda tausaya wa shi mai harama. An ya arida lil muhrimi idha ba'udat al masafa afatun tufsidu ihramu, yace gudun kada wani abu ya afkoma mai harama da ya dau harama daga nesa, wannan abin ya jawo ya lalata wato niyyar sa ko haramsa. Wannan shine dalilin da yasa Umar ya hana, domin kaga daga Zulhulaifa an ka dauro harama zuwa Madina ba wahala za ka, amma an ka dauro harama daga Baitul Maqdis kaza nawa za ka tsallake kamun ka karaso Makka. To ta iyawa a wannan tafiyar, musamman su a da tafiyar kwanaki ce, ba yanzu da yan awanni ka zo ba, to a wannan hanyar tana iya yiwuwa wani abu ya zo kuma ka aikata abin da aka hana mai haraba ya aikata. Ta iya yiwuwa ka yi tafarki, ta iya yiwuwa ka sa turare, ta iya yiwuwa ka za ya zama harabar ta lalace, kaga ka lalata ibadarka. To wannan shi ne dalilin da ya sa malaman da suka ce kar a yi, suka ce shi ya yi, ka bari ka zo miƙati yadda kana ɗaura harama ‘yan awanni kaɗan ka ƙarasa harami, sai ka sauke umaraka, in kuma haji ka taho ka yi umara ka sauke, sannan ka jira kuma fita zuwa aikin haji. Suka ce wannan shi ne abin da yake. Wara'a anna zalika fi aksarin masafa aslama, Umar yana ganin in ya zama ka zo wannan ɗayan mitsatin to shi ne ya fi kuɓuta gare ka, domin ya fi kusa izuwa ga wato Makka. Wannan yana nuna kenan ka bari ka zo mitsati shi ne ya fi, amma wanda ya ɗauro kamun mitsati haramarsa ta yi. Abinda ba a so ka tsallake mitsati ba ka yi harama ba, to wannan shi ne ka bar wajibi, ana iya tuhumarka da shi ta biya wancan fidiya ko waccan hadaya ta barin wajibi. Allah ya sa mu dace. Babu kam i'tamaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, babin da ke bayanin umara da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi. Wannan duk mun karanta a baya, umara hudu, kuma wannan hadisi ba abin da zai tabbatar ki. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال إن عبد الله بن عباس ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أمر, يسمى الله صلى الله عليه وسلم يا أمرا تيتيتيتي تفرقوا إتسي أمرة الحديبية, umaran nan ta Hudaybiya wanda ya yi ta a kusan shekara ta shida bayan hijira ko farkon shekara ta bakwai bayan hijira, wanda ya gaya masahabbai cewa ya yi mafarki ga shi ya shigo Makka, wasu shi da sahabbai, wasu sun yi aski kwalkwabo, wasu sun yi tsaitsaye, ma'ana sun yi dawafi, sun yi sa'ayi, sun yi umara. da ya faɗa masa habbai wannan kowanne ya gamsu yin shirin zuwa umara me yasa saboda sun san mafarkin annabawa gaskiya ne to tunda suka ga annabi yayin wannan mafarki kawai sai suka gaskata za su je kawai su umara to shekarar aka shiryo aka taho kuma sai aka samu matsala Allah yana so ya jarraba bayi sai aka tare annabi aka hana shi zuwa Makka gashi ya zo dab da Makka amma Quraishawa suka hana ƙarshe taguwarsa ta tsaya a Hudaybiya bai shiga ba har aka zo aka kulla sulhu ƙarshe cewa ya koma ba zai shiga Makka ba sai baƙi ya dawo sun ba shi dama ya shiga Makka amma kwana uku kawai zai yi ko ba zai shiga da takubba ba sai dai ƴar aska kawai aka yarda sahabbai su shiga da ita domin yanka wani abu na buƙata amma kowa ba zai shiga da takobi da waye ba kuma iya kwana uku za su manzo Allah ya ji a nan ne yake da sahabbai a Hudaybiya wanda ya taho da hada ya yanka shi ma ya kwantar da nasa ya yanka ya yi aski ya ce duk su yi aski sahabbai suka ƙi ƙarshe shawara da Ummu Salama ta ce kai kowa magana je ka yanka taka dabbar ka yi aski ka kai kowa magana za su ya je ya yi sannan suka yi to har wasu suka ce ya manzo Allah ka ce mana ka shigo Makka mun yi aski ka gan mu mun yi kwalkwabo kuma ga shi mun zo mun an tare sai manzo Allah yake tabbas na gaya muku na yi mafarki kuma tabbas na yi amma na ce muku wannan shekarar na ce muku wannan shekarar za ku shiga duka sai a yake to tabbas za ku shiga shi ne Allah ya saukar da aya tsara goyon bayan annabi ya tabbatar sai an shiga yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq haqiqa Allah ya gaskata mafarkin annabinsa sai Allah ya rankuwa yace la tadkhulunna al masjid al haram wallahi sai kun shiga wannan masallaci insha Allah sai Allah yake insha Allah malaman suka ce ne ba dai insha Allah wa Allah tunda Allah ne faɗa dole sai an shiga suka ce Allah ya kawo ne litabarru dan neman albarka a koya mana ko kana da garantin abu kace insha Allah shi ya ce la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina za ku shiga da yadda Allah kuna amintattu muhallikina ru'usakum mukassirina la takhafu wasu sun yi kwalkwal wasu sun yi sun sai ba ku jin tsoron komai amma sai Allah yake fa alima ba lam ta'lam shi Allah ya san abin da baku sani ba shi za bai sa ai a wannan shekara ba fa ja'ala min duni zalika fathan qariba sai Allah ya ba ku wani budi kamun wannan shi ne daga nan suka yi suka bude kai bara ta zama mu ta shigo karkashin musulunci kaga sai aka musanya musu kenan shekarar Allah yana ganin a hikimar ubangiji in sun shiga ba za a samu maslahar da ake bukata ba shi za su yi hala shi za duk abin da za ka yi ake cewa ka dinga miƙa zaɓin ga Allah kuma in Allah ya zaɓa ma ko a lokacin kana jin a ranka baka ji daɗi ba kuma sai zama shi ne abin da Allah ya yanke karɓa ni biyu gaba za ka gano hikimar da ta sa aka yi maka haka sai gaba sai ka fahimci ashe a wannan lokacin da an maka wancan abin da kake nema to da an samu matsala sai ka gano ashe wannan abin da Allah ya yi shi ne hikima shi sanya in ubangiji ya zartar da abu kawai ka karɓa hannu biyu saboda alheri tun daga abin da ya samu alheri to wannan ita ce umarar ka ga ba a yi umarar ba a haƙiƙa amma dai an ɗauro harama an zo dab da Makka sai ya zagaye kuma ka'ida idan mai harama ta haji ko umara ya ɗauro harama ya taho mun karanta a baya idan rashin lafiya ta danne shi bai iya ƙarasawa ba zai warware kayansa in ya kare ya zama ba zai iya zuwa ya ƙarasa ba zai warware kayansa in abokan gaba suka tsare shi suka hana shi shiga Makka ya warware kayansa mana inda aka tsare shi sai ya warware kayansa in yana da hadaya yanka abinsa daga nan ya juya da koma gida. Allah ya ba shi dama baki ya dawo. To shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tunda sun ƙara zo gurin an hada shi gida. Shi yasa anan sai warware kayan da na araba sai yankansa ya aski. Sahabbai ma suka warware suka yanka suka aski sannan suka juya suka koma. Wannan ita ce umara ta farko kuma ta faru a watan Zulqa'ada. Wa umratul qada sai umara ta biyu da ake ce mata umratul qada ko umratul qadiyya. Al-qada'u anan ba na ramuwa ba. Al-qada'u ko al-qadiyya ana nufin wadda aka kulla yarjejeniya ne za a yi. Shi kuma an yi ta ne min qabilin a shekarar da ta dawo. Tunda wannan shekara an ce koma ko da shekara mai zuwa ta dawo sai ya taho Makka. A ne watan Zulqa'ada ɗin ya shigo Makka ya kwana uku ya yi umararsa bayan kwana na uku daga ran Allah ya waye sun ƙure shi suka turo tawaga suka ce to kun kwana uku kuma yarjejeniyar da muka yi da ku kenan. Sai manzo Allah ce ina sane kuma ina kan yarjejeniyar ta. Bayan gari ya waye rana ta ɗaga tunda dai an ce rana ta uku. A rana ta uku ka tsaya har zuwa faɗuwar rana, a rana ta uku kake. Ya zama duk da faɗuwar rana ka fita baka saba alƙawari ba. Saboda haka washe gari bayan gari ya ɗaga sai manzo Allah kuma ya fita ya kama hanya ya koma Madina. Ita ce ta biyu. Wasalisatu min al-Ji'ran ta uku kuma daga Ji'ran. Bayan annabi ya zo ya yi fatuhu Makka shekara ta takwas. Daga nan ya ɗebi runduna ya tafi Hunain ya yaƙi Awazinawa. Bayan ya yi nasara a kansu sai ya dawo cikin dare ya tsaya a Ji'ran ya raba ganima. Bayan ya gama raban ganima daga Ji'ran sai ya ɗaura arama ta umara sai shigo Makka da daddare ya yi umararsa ya kammala ya fita kuma ya kama hanya ya tafi Madina. Ita ba a watan Zulqa'ada. Sai ta ƙarshe warrabi'a allati ma'a hajjatu sai umararsa ta hudu wanda ya hada ta da aikin haji. Ita kuma ya ɗauro armata a watan Zulqa'ada amma ya ƙarasa umarar a farkon watan Zulhijja domin ya baro Madina 26 ga watan Zulqa'ada. Ya zo Zulhulaifa ya ɗaura armata. Sun ƙaraso Makka 4 ga watan Zulhijja. Kaga kenan ya ɗaura armar a Zulqa'ada. Shi yasa za ka ji wasu na cewa a Zulqa'ada ya yi. Amma ya ƙarasa ta a cikin Zulhijja. Shi kuma wasu ruwayan za su ce ya yi guda uku duk a watan Zulqa'ada banda wanda ya haɗa ta da hajjinsa. Sun yi la'akari da ya ƙarasa ta ne a watan Zulhijja. To waɗannan su ne umara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa guda hudu. Aikin haji kuwa guda ɗaya ya yi. Shi ne ɗayan aikin hajinsa kuma shi ne ake ce ma hajin bankwana. Babul khuruji ila Mina. Babin da ke bayanin fita zuwa Mina a ranar tarwiya. Ranar takwas ga watan Zulhijja. Al-Aziz za su fita zuwa Mina. Yanzu tun 7 ga wata da daddare ake fara fita zuwa Mina. Ita wannan rana an ce mata yawmut tarwiya daga shayarwa. Domin rawa ya shayar, irtawa ya sha ko ya ƙoshi. Ar-rayu ɗin shi ne ƙoshi amma daga kishi. Malamai suka ce an kira ranar yawmut tarwiya saboda a ranar ne Larabawa a wancan lokaci suke shayar da raƙumansu ruwa su ƙoshi. Saboda za a fara aikin haji ga dangadan. Kasan raƙumi shi in ya sha ruwa yana iya kwanaki bai tsara neman ruwa ba. To a wannan ranar tunda za a yi zirga-zirga tsakanin Mina Arafa Muzdalifa Makka Mina. To sai a ba wa raƙuma ruwa su sha su ƙoshi su kai jeji saboda za a yi ta ayyuka a waɗannan kwanaki. To daga wannan shayarwar na ruwa sai aka ce ma ranar yawmut tarwiya, ranar shayarwa ko ƙosarwa saboda a wancan lokaci suna kosar da dabbobin su ruwa domin aikin da za a yi gadangadin na aikin hajji. Sannan ita minannan fitarta a wannan rana, malamai na cewa kamar wani fara ƙwaryar aikin hajji, domin idan annabi ya fita in ya je Mina ba abin da yake so ya yada zango a nan, kamar ta zama in ka faro tafiya ka ɗan yada zango ka huta, sannan kuma ka kama hanya ka ci gaba da gagarumar tafiya. To shi ma nan ya taso daga Makka ya fito ya zo Mina ya ɗan yada zango, daga nan kuma washe gari ya wuce Arafa, ayyuka su kama gadangadan. To wannan shi ne fita Mina. Shi yasa an je Mina ba abin da ake yi sai dai waɗannan salloli guda biyar, azan, asar, magariba, isha, sai dai ana so a yi ta talbiya, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, abin da kawai Allah zai za su ci zamtu da shi kenan. Talbiya da yawaita addu'o'i, amma ana son talbiyar ta fi yawa. To yin fita ɗin zuwa Mina a wannan rana ta takwas ga wata ɗin, malamai suka ce sunna ce, ba wajiba ba ce, ba farin labu. Shi ya sa mutumin da bai je Mina a wannan lokacin ba, babu komai a kansa, ba wanda yake ya ba da kaza. Me ya sa? Saboda wannan ɗan yada zangon lahi. Ko da daddare ka ƙaraso, ko da rana, ko da safe. Wannan ya sa malamai suka ba da fatawar a wannan karan ana iya farawa tun daren takwas ga wata. Za ka samu tun daren in ana gobe ne takwas ga wata, wanda asali a ranar za a fita, to a yau da daddare yanzu za a an fara ɗiban alhaji zuwa Mina. Na farko saboda yawan mutane, idan ba a fara ba to za a iya kaiwa washe gari da daddare ba a kai wani ba. Na biyu cunkoso, saboda haka idan an fara tun da wuri za a samu ƙarancin cunkoso a tafi a hankali a kan bala. Ko malamai sun ba da fatawa kuma haka abin yake, tun da zuwa Mina a wannan takwas ga wata ɗin sunna ce kenan. In ka je kamun lokacin ya yi, in ka je lokaci ya ƙure ya yi, aiwa Arafa ce ba a son ƙarasa ta, amma wannan zaman na Mina na ranar farkon fita wannan sunna ne, ba fa zaman ranakun jifa ba, wannan ranar farko da za a fita, ranar da ake cewa ranar fita. To wannan zaman Mina sunna ce, shi yasa ya halatta a fita kamun lokacin, ya halatta a fita bayan lokacin. Kana haddathana Abubakar, kana haddathana Ali ibn Muhammad, kana haddathana Abu Muawiya, an Isma'il, an Afa, an ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bi Mina, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane sallah a Mina, yawmat tarwiya, ranar tarwiya takwas ga wata na Zulhijja, ya ja su sallar az-zuhra wal asra wal maghriba wal isha'a wal fajr. Ma'ana kenan azhar Amina tai masa, ya ja mutane azhar, ya ja su la'asar, ya ja sallar magariba, ya ja isha, ya ja asuba ta washe gari, kaga Amina ya kwana. To waɗannan sallolin guda biyar ana so ka same su Amina, shi ne abin da aka fi so ka samu guda biyar ɗin, azhar, la'asar, magariba, isha, asuba. Idan baka same su gaba ɗaya ba ku zuwanka Mina ya yi. Sannan waɗannan salloli guda biyar duka ƙasaro ake yi, in man da magariba da asuba dama ba su da ƙasaro kenan. Azhar biza, la'asar biza, isha biza. Abu na biyu ba haɗa su za a yi ba, kenan ba irin yadda za a yi a washe gari a Arafa za a yi a nan ba, a kowace sallah a kan lokacinta za a yi, amma ƙasar za a yi mata in banda magariba da isha da asuba. Kenan azhar za a kira sallah in lokacin ya yi za a ja raka'a biyu, la'asar sai lokacin ya yi ai kira sallah ai kama ai raka magariba sai lokacin yayi a kira sallah ai raka isha in lokacin yayi a kira sallah ai kama ai raka asbahi in lokacin yayi a kira sallah ai kama ai raka sannan hukunci na gaba anan da mutanen makka mazauna garin makka da baki anan da dai ma'ana ko mutumin mazaunin makka ne ya fito aikin aji ya taho mina kaga dai ai ba nisa da baro cikin garin makka kuma dai yana cikin harami ai to amma in ya zo nan biri azhar bi la'asar bi isha'i ba zai ce a ni mazaunin gari ba ne bari in cika malamai suka ce saboda manzon Allah a hajjin bankwana ya yi aikin aji tare da mutanen makka amma duk kasar suka yi kuma bai ce da wani cikin mutanen makka ya tashi cika sallah suka ce wannan yana nuna idan mutumin makka ya fito aikin aji to wannan salloli a mina da arafa da muzdalifa duk kasar su da zaman da zai amina a kwanakin jifa din nan duk ne kasar su saboda haka waɗannan su ne abinda yake da alaƙa da ita wannan rana wato ta mina kenan mazalaya azhar da al'asr sun magada ila arafa sannan da safiya kuma ya kama hanya ya wuce zuwa arafa bayan gari ya waye قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى ايش عبد الله بن عمر كان يصلي لي ديار امينا كينان ازا العصر مغرب عشاء اصبا ثم يخبرهم سنسي جاي مع الماجرنسا cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalika yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka wannan ruwaya ta zo cikin muwatta ta Imam Malik Nafi'u yace anna ibn Umar kana yusalli adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal isha'a was subha bi mina yace annabi Umar yakan sallaci azhar da al-asr da maghriba da isha'i da asba duka amina babu annuzulu bimina babin da ke bayanin sauka amina mana wannan in ka fito daga makka ranar 8 ga wata saukar da za a yi amina yaya wato abin zai kasance shin idan an sauka amina dole ne mutum ya tanadi gurin da zai zauna koko ba dole ne sai ya tanadi gurin da zai zauna ba in ya je mina shi ne abinda babin zai magana a kai ma'ana dole ne idan ka sauka mina ka tanadi gurin zama ko kuwa ba dole ba ne a tanadi wannan gurin zama ɗin ma'ana ko a ce misali sunna ce a sauka a minan ba farilla ba ce ko kuwa tana da guri ya zamo sunna abinda yake nufi kenan da babu al-nuzuli bi mina babin da ke bayanin sauka mina qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana waqi an isra'ilu an ibrahim ibn muhajir an yusuf ibn ma'at an ummihi an aisha qalat daga nan aisha tace qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah a ranar da suka kama hanya za su nuna ranar 8 ga wata tace ala nabniya laka biminan baitan tace ya manzo Allah ba za mu gina ma dan wani daki a mina ba abinda suke nufi ba za su yi su kafa masa wani wuri ba ya zama gurin tsane in an je mina sai sauka a nan gurin ya zama kawai gurin manzo Allah ne ba wanda zai sauka a wannan gurin abinda take nufi kenan ala nabni laka biminan baitan ba za mu gina ma wato daki mina ba kenan mu kafa maka wani tanti ya zama gurin ka ne na dindindin kana sai manzo Allah ya ce la ya ce sai ce minan monaku man sama yace ki sani mina gurin sauka ne na duk wanda ya riga zuwa abinda annabi yake nufi a wancan zamani duk wanda ya riga zuwa mina kawai zai yi ne ya samu guri ya buga tantansa kawai zaman sa abinda hadisin babu yake nufi wanda ya riga zuwa kawai tare da gurinsa kawai zaman sa mina ya yi ne ya kafa tanti ya zauna ba maganar a wannan ni na riga zuwa wannan shine abin da manzo Allah yake ni qala hadathana ali ibn muhammad wa amru ibn abdullah qala hadathana wakeel an isra'il an ibrahim ibn muhajir an yusuf ibn ma'ad an ummihi musaykata an aisha qalat daga nan aisha tace qulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabniya laka biminan baitan yubilluka ba za mu gina maka mu kafa ma wani dan daki amina wanda zai maka inuwa ba sala la yace a minan munaku man samaka mina wurin saukar duk wanda ya riga zuwa malamai suka ce abinda annabi yake nufi abinda yasa ya hana a je a kafa mata tanti ko a kafa mata daki suka ce inda ya ba da dama ayi yana ana masa kowa ma sai yayi sai zama wani ba zai samu inda shi zai samu inda zai tsuguna ba saboda duk wanda ya ga annabi ya yi masa yayi dan yin koyi to kan sai zama wani kuma zai zo bai da inda zai zauna shi sa sai maza Allah yake wanda ya riga zuwa kuma ta yi wani ya zo ya yi daki kuma ya zama wannan shekarar ta zo bai zo da wuri ba kaga yana zuwa sai zai ka tashi shi sa sai annabi ya nafi malamin suka ce daga nan malamin suka fitar da cewa mina ba mallakar kowa ba ce mallakar musulmi ce ba ki da shi sa za a ga dalilin da yasa aka yi tantuna yanzu kana iya zama mana a wannan tantin bari kuma akai komi wani tantin ba wannan ba ma'ana ba mai mallakar gurin kawai inda ka sauka kawai zauna in ka tashi ka tafi bana in ba wani ya zo shi ba ya shiga gurin ma'ana ba mallakar kowa ba ce kaga wannan mu'jiza ce ta annabi don ya faɗa ba kuma gashi yanzu har yanzu hukuncin yana nan domin da a ce ya ba da dama a yi to da zonin ya zo zai samu inda zai zauna domin wani zai sa a yi masa wani wuri na musamman kuma ya hana wani amfani da shi wanda musamman waɗanda suke da mai mulki ko ba haka ba ne sai amfani da diplomasiya ta ce ko mene ne sai a je da a kakkafa abubuwa da a hana abin nan amma sai malamai suka ce daga wannan hadisin malamai suka yi istinbadin cewa mina ta zama wakafi ga al'ummar musulmi gaba daya kowa mallakar sa ce saboda haka duk wanda ya sauka guri ya yi harama ya yi ibada in ya bar gurin wani lokacin wani zai iya zuwa shi ba ya zauna shi za ba za ka ce dole inda muka zauna bana dole ba inda za mu zauna ba lalle ba ne ta yi area ma ba nan za ku zauna wannan shi ne wato dalilin da yasa annabi ya ce wanda ya riga saboda a wancan lokacin ai kaga akwai wanda za su riga zuwa kaga sai su samu guri su gaban su wanda ya zo shi ma ya samu ne ya zauna kowa yana da mai ƴanci kenan a babu gudu min minan ila arafa babin da ke bayanin fita da safe daga mina zuwa arafa mana mana ya fara mana bayanin kamar gashi an gama umara amma yanzu an fito kuma ne aikin hajji ga dangadan daga ranar 8 ga wata kaga an zo mina an kwana washe gari za a wuce ina arafa to sai zama a wannan lokacin kuma malamai sun ba da fatawar ya halatta a kwashe mutane a fara ɗibarsu daga mina tun cikin daren arafa a kai su filin arafa tun mai tun kamun alfijir din ranar Arafa ta fito kusan yanzu abin da aka fi ke shi ma saboda waccan matsalar da ne bayani a baya na farko gudun cunkoso na biyu domin mutane su samu wannan tsayuwa Arafa ta to sai malami suka ce abin da yasa aka ba da wannan fatawar saboda kwana a mina a wannan ranar ba dole ba ne ba wajibi ba ne sunna ce to sai ya zama in kuma aka kwana washe gari da safe aka ce a lokacin za a kwashi mutane zuwa Arafa kuma kana son su je Arafa kamun zawalin rana daga ketowa alfijir gari ya ɗan yi sha a ce ka kwashi mutane miliyan uku zuwa Arafa kuma su je kamun rana ta yi zawali a yana jan aikin ba ƙarfi ba ne kaga duk da yawan motocin da suke da su da yawan hanyoyi da ake da su amma duk da an fara da daddare wani sai a kusa kai ƙarfe hudu na yamma ko biyar bai zuwa Arafa to kaga da sai washe gari za a zo Arafa to kaga wani sai tsakar dare bai zo Arafa to shi ma wannan in an ɗauke ka a wannan lokacin karkace don ya halatta a fita a wancan zamani na zala ya fita aikin hajjinsa na ƙarshe gaba ɗaya malaman gaba ɗaya jama'ar da ta haɗu ake ƙididdiga sun zo kamar yadda Abu Zur'atan Razi ya ce mutanen da suka saurari hudu ba su tajin bankwana ba su wuce mutum 124 ba to kaga yanzu ninkinsu na wani suke haɗuwa a wannan gurin kaga sun fi ninki goma to kaga suna da yawa ninki 30 to ka gani tunda ana iya kai miliyan uku a hasashe ma kenan banda aljanun da suka zo tunda akwai aljanun su ba su da visa a in kai wani tsara ya ka zama ɗan adam ne gaba ɗaya ana ɗan adam ba ne gaba ɗaya kuma sannan kai ga tsara aka ce maka wannan mutum miliyan uku ne kai ka san sun miliyan uku to amma ko ɗin na yi masu da visa akwai aljanu suna zuwa kuma ibada haji shi kuma aljanu wani visa zai nema to wannan shine dalilin da yasa ake fita da mutane tun a wannan lokacin to shi ne ke babin da ke bayanin fita da safe daga Mina zuwa Arafa to ko da cikin daren Mina aka tafi da kai ba matsala sai ya zama ma safiyar ta same ka a Arafa kaga duk abin da ake bukatar yi a ranar Arafa kana da damar kai wanda kuma wannan shi ne mafi muhimmanci fiye da wannan kwana a Mina ɗin kana haddasa Muhammad ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن محمد ابن عقبه عن محمد ابن ابي بكر عن انس قال ان انس بن مالك يجي غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يجي من يسمكو تاره ده منزل الله صلى الله عليه وسلم ده ساتيا وانا بان غريا وي من تبو عرفه سيتي في هذا اليوم او النرانا تعرف سيتي مِمِّنًا daga Mina ila Arafa zuwa Arafa fa minna man yukabbir cikin mu akwai masu kabarbare wa minna man yuhillu cikin mu akwai masu yin talbiya fa lam ya'id hadha ala hadha me yin wannan bai aibata me yin wannan ba wala hadha ala hadha haka me yin wannan bai aibata me yin wannan ba wa rubbama qala wata ruwayar ma yakan ce ha'ula'i ala ha'ula waɗannan ba su aibata waɗannan ba wala ha'ula ala ha'ula haka nan waɗannan ba su aibata waɗannan ba abinda Anas yake nufi shi ne a safiyar ranar 9 ga wata da za su fita Arafa sun bi annabi zuwa Arafa saboda shi Anas yana kusa da manzala tunda bai masa hidima ne yace a tafiyar wasu su yi talbiya in sun gaji sai su fara kabbara wasu su kuma suna kabarbari in sun gaji sai su dawo yin talbiya. Sai ce amma waɗanda suke yin kabarbari ba su aibata masu yin talbiya. Waɗanda suke yin talbiya ba su aibata masu yin kabarbari ba. Ma'ana ana nufin a wannan safiya a hanyar ka ta zuwa Mina, abinda aka fito Alhaji ya shagaltu da shi abubuwan nan ne. Yawaita talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sai kuma yawaita kabarbari, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'ana ko kai wannan in ka gaji kai wannan, in ka gaji yi wannan, in ka gaji kai wannan. Ma'ana haka annabi ya taho har aka taho filin Arafa. Wannan ya nuna kenan daga Minan in an taho Arafa ba shirin za a yi. Shi za aka fi san yawan talbiya. Mun karanta a baya hadisi da aka tambaya annabi wani haji ne ya fi, ya ce mai alhajju wassajju. Aikin hajjin da aka yawaita talbiya shi ne hajji, murya ta ɗaga da talbiya, da kuma sajju aka yanka aka zubar da jini. Kenan ranar fita Arafa ana so ka yawaita talbiya har ka kai filin Arafa. Daga nan kuma wani hukuncin zai biyo baya. Yace babu, babin da ke bayanin al-manzilu bi Arafa, masauki a Arafa. Ma'ana babin da ke bayanin idan alhaji ya fita daga Mina ya taho Arafa a safiyar ranar Arafa, to in yaje Arafa masauki zai samu ya sauka a nan ya huta. Wannan shi za ka ga a Mina an yi tantina, Arafa ma an yi tantina. Ma'ana in ka je tanti za a sauke ka, saboda manzon Allah ma da ya je ranar Arafa tanti aka kafa masa ya shiga ya zauna, shi kwanciyarsa ya ma ya huta sai da rana sai ya zawa ne. Sannan ya taso domin tsayuwar tana farawa ne daga zawalin rana. Kala da suna Ali ibn Muhammad wa Amr ibn Abdullahi, قال حدثنا وكيع قال أنبأنا نافع ابن عمر الجمحي عن سعيد ابن حسان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي من قال الله صلى الله عليه وسلم كان يا كسنتي ينزل بعرفة في وادي نمرة يا سوكني أعرف أقرن من نمرة وادي نمرة shi ne inda masallacin nan yake a yanzu, masallacin da ake huduba ta Arafa a ciki ai sallah. Abinda ya sa ake masallacin saboda ranar Arafa da annabi ya fito daga Mina ya taho Arafa ba cikin filin Arafa ya shiga ba, lokacin wannan gurin inda masallacin yake nan aka kafa masa tunti ya sauka. Tunda annabi ya sauka a gurin shi sa aka gina masallaci wa nan ya zo ya sauka lokacin kwari wadi Namira, sai ya sauka a nan aka kafa masa tanti ya shiga ya huta, sai da rana ta zawali sai ya je wanka, wanda wannan wankan sunna ne, wankan Arafa. Sannan ya fito ya taho, sannan ya yi huduba. Wannan huduba ta su sahararriya. Sannan bayan ya kammala huduba aka kira sallah, sannan ya ja sallah a za a raka a biyu, aka sallame, sannan aka yi kama ya ƙara jalla a raka a biyu aka sallame. Daga nan sai ya bar wannan gurin, daga nan kai shi ya taho inda yake tsayawa jikin dutsen Arafa, sannan ya fara ibada. Daga nan tsayuwar Arafa ta kan kama. To shi ya sa ma a yanzu za ka ga al'azai in sun taru ma a Namira, in an idar da sallah da limamin da sauran jama'a duk gurin suke bari, saboda ita Namira tana wajen iyakar Arafa, ba ta shiga cikin iyakar Arafa ba. Saboda in ka tsaya a gurin ba ka tsaya a filin Arafa, saboda sai ka baro gurin, saboda a da fari ne, sai ka baro gurin ka hau za a ga inda aka yi samu, za a ce daga nan iyakar Arafa ta fara. Saboda sai ka shiga nan ko nan ka shigo ka tsallako ka dan ka shigo Arafa daga nan kuma duk filin Arafar gaba ɗaya duk inda kake duk yawan gurin nan da Arafa ma'ana duk inda ka tsaya kenan ka samu tsayuwar Arafa shi yasa da Annabi ya zo tsakankanin Jabalur Rahma da shi dutsen Arafa ya tsaya a kan raƙumarsa yana zaune sai ya ce ni a nan na tsaya sai ya ce amma duk filin Arafa wurin tsayuwa ne sai ce kowa ya tsaya inda ya ce kaga ba inda Annabi ya hau kan dutse ba inda wani cikin sahabbai ya hau dutse amma sai ga mutum ya hau ƙwaƙwalwa ya zamo ya gangaro ya kare a banza a wuri ya hau kuma ya tafalci kuma yana nuna wa gida yana cewa ku taya mu da addu'a ni ina mamakin wannan abu kai da ka je wurin karɓar addu'a wai kai da ka ce ga wasu wasu na nan wai wasu taya ka da addu'a a sai dai kai ke musu addu'a kai to sai manzala ya zo wannan wadi na mera sai ya sauka kala abdullahi dan umar ya ce falamma katala ajiyaz ibn zubayr yace bayan tafiyar manzon Allah da khulafa'ur rashidun lokacin daular umayya lokacin da ajiyaz ibn yusuf ya kawo ari makka ya kashe abdullahi dan zubayr jikan sayyidina abubakar sahabin annabi wanda aka fara haifa muhajirun bayan hijira bayan ya kashe shi a makka kuma sai ya jagoranci haji a wannan shekara shi Hajjaj to a ƙa'ida shi Abdulmalik ibn Marwan alifan Banu Umayya na lokacin ya naɗa Hajjaj ya zama amirin haji amma yake da Hajjaj duk abin da zai a filin haji kar ya yi sai ya samu bayani da umarni daga Abdullahi dan Umar kaga saboda ya san Hajjaj ba sanin addini ne ba zai iya zuwa ya ka tobara sau da ka yi tambayi sahabbai kuma ibnu umar na rayu sau da ka yi tambayi abdullahi dan umar to shi ne mai ruwa ya ce lokacin da ajiyaju ya kashe abdullahi dan zubair a wannan shekara da aka zo aikin aji arsala ila ibn umar a ranar arafa sai ajiyaju ya aika ma abdullahi dan umar a ranar fa shi zai yi hudu ba a arafa shi ajiyaju amma ya aika ma ibnu umar sai ya ce wai ayyu sa'atin kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaruhu fi hadha al-yawm yace a wani lokaci ne annabi yake gangarowa ya ta umurin guduba kaji ya zo filin arafa bai san ba a wani lokaci manzala zai guduba ta ma yi kan kai tun da ya tura ya tambaya kala sai abdullahi dan umar yace idza kana zalika rukna saboda ya san wai ajaji yace ku je ku gaya masa in lokacin ya yi za mu taho daga ya zamin taho wurin huduba to ya san lokaci ya yi sai kaga ya fi sauki da ce man zawalin rana ba lallai ne ya gane ba a ce makka za shi aka ce kawai in lokacin ya yi za mu fa arsala ajjaj rajulan yanzuru ayya sa'atin yarta'il da aka zo ga ajjaj zai tsara turo wani kuma cikin dakarun sai ce ya tsaya nan ya ta lura da ibnu umar daidai wani lokaci zai fito ya kiyaye mai lokacin falamma arada ibnu umar an yarta'ila lokacin da abdullahi da umar ya nufin zai fito kala sai ce da jama'arsa azazaki shamsu rana ta yi zawali qalu lam tazid ba'd suka ce ai yanzu da saura ba ta yi zawali ba fajalasa sai ya zama sa a tantansa sun makalar sannan ya kara tambaya da bayan wani lokaci a zazafi shamsu rana ta yi zawali kalu suka ce lam tazik ba'du har yanzu dai da saura wanda na ce ci gaba da zamansa sun makalar sannan sai ce a zazafi shamsu rana ta yi zawali kalu lam tazik ba'du suka ce har yanzu dai da saura fajar na sai zauna bayan wani lokaci ya kara tambaya sun makalar a zazafi shamsu rana ta yi zawali kalu na'am suka ce eh yanzu ta yi falamma kalu yayin da suka ce kad zagat ta yi zawali yanzu irtahala sai ya fito ya hau abun hawansa ya gangaro gurin ne gurin da za a yi hutuba insha Allah. Kana waki'un ya Ali raha sai ya taho daga nan ajaji ya fito sannan aka yi hutuba sannan aka yi sallar azhar da lasa. Wannan hadisi yana nuna mana kenan idan aka tafi filin Arafa musamman kai da aka kai ka kwana a Arafa kana da dama da safa kai ta baccin ka huta dan ka samu ƙarfin ibada. Idan dab da lokacin zawali yayi in kana buƙatar sunna sai ka je kai wanka wankan Arafa irin wanka da ake na shari'a in so kake kai na soso da sabulu to kai na soso da sabulu in ka gama in so sai kuma kai ne wannan na ibada. Amma ka sani dama a wannan wurin ba za ka yi amfani da sabulu mai kaishi ba saboda turare akwai turare a ciki kuma an hana ka ka sa turare shi yasa in za ka je aikin hajji sai ka tanadi kenan sabulu iri biyu ka samu wanda kwata-kwata zai da kaishi shi za ka yi amfani da shi a lokacin aikin hajji bayan an kammala sai ka ci gaba da amfani da wanda ka saba amfani da shi mai kaishi. To bayan ka yi wanka sai ka yi alula ka ga wannan sunna sannan sai ka dawo tanto idan kusa kake da masallaci a Namira a yanzu kana iya zuwa masallacin Namira ka saurari huduba a nan a yi sallah azhar da la'asar da kai. Idan kana nesa ba a ce dole sai ka ci ba don wani daga inda suke a filin Arafa zuwa wannan masallaci nisan ya isa akwai nisan da suke abinda aka ce shi ne tunda manzo Allah ya ce duk inda kuke kamar yadda zamu karanta hadisi wasu suna nesa sai Annabi ya turo shi a gaya masa su tsaya nan inda suke sun samu ne aiwa Arafa su to nan inda kuke a tantan a nemi wani wanda ya san mai shari'a ta ce sai muku dan kwarya-kwaryar wa'azi tunatarwa kamar hutuba tunatar da ku kuma muhimmin abu da ake so a wannan rana a hatta a hutuba da Annabi za a ga zalibi ya yi bayani ne filla-filla a kan aikin aji da ita kanta ranar Arafar da abin da zai biyo bayan Arafa sannan kuma sai Annabi ya hutuba da ɗan gami gaba ɗaya rayuwa gaba ɗayanta gama isharori da ya dinga nuna sabai suka dinga fahimtar ba wannan abin nasa ban kwana yake wannan dalilin da yasa za ka ga hudubar Arafa ta bambance da sauran hudubobi za ka ga kusan mai hudubar ya shafi komai da ke faruwa a duniya saboda manzala shi ma a wancan zamanin sai da ya taɓa komai sannan a ƙarshe sai kuma ya bayani akan ita ranar da matsayinta da darajarta da abubuwan da ake bukata a yi a wannan ranar saboda haka kenan babu laifi a inda kuke wani ya tashi dan tunatar da ku akan muhimmancin ranar Arafa da irin falalarta da abubuwan da ake so a yi in aka gama sai ne kira muku sallah tunda kun isa ku yi sallah kuna da yawa sai a yi iqama jagoran ku shi zai yi sallah a kammala a yi iqama ya shiga a yi la'asar daga nan daga tantin ku kuna iya zama ku fara aiki bayan ka je ko ina ba musamman in akwai zafin rana in ka fita zafin rana zai ga labai taka in ba a yi sa'a ba ka kasa yin abin da ya kamata wanda kuma ba a san daga faɗo daga zawalin ranar nan su ake hatta faɗi kawai ka zanci da aiki shi yasa ma kai azhar kai la'asar shi yasa ma da safe aka ce ka huta kaga sai ka zaje kai ta fama har ne rana ta faɗi ka karanta Qur'ani kai tasbihi kai salatin annabi kai addu'o'i amma dai abinda aka fi so a yau ta yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan za a yi kai a ranar gaba kaga anan ba sai ka fita ka je yawo ka wahala domin akwai wanda suna fita su je yawo sai zama kusan rabin yinin a yawo su ci sun je nan sun ɗauko hoto sun je can sun ɗauko hoto abin da zan nufi faɗa yana faruwa ne saboda haka wasu suna nan suna neman lahirar su da duniyar su shi kuma suna shi suna yawan ɗauko hoto ka gama daidai ba ne saboda haka ka tsaya a nan a wannan rana ka zage ka yi ibada. Allah ya sa mu dace. Ai lokaci ya yi ko? Mu tsaya nan wallahu a'lam. Sai mu tashi da rashin zuwa tsayuwar ya za ta kasance. Wallahu a'lam. Ishin Allah. Wato shi ana iya cewa bara gurbin ne cikin mutanen ware. Allah ya jaraba al'uba da shi. Wannan shi ne kawai abin da za a ci. Kuma dama haka Allah yake tsarinsa. Za a ga duk inda al'umma ta kai da nagarta sai an samu wani ya fita zakka. Tunda kaga shi dai a gefe zai ga annabi mutum da ba sahabi ba ne. Amma kuma ya zauna da waɗanda suka ga manzo Allah. Sahabbai tunda ya zauna ya ga Ibnu Umar ya yi mu'amala da shi, ya ga Anas ya yi mu'amala da shi, da wasu da yawa daga cikin sahabbai duk da kamar manyan irinsa Abubakar, Umar, Galibi da Usmanu da waɗannan duk bai kai ga haɗuwa da su ba, amma dai ya haɗu da waɗancan. Wato shi wani mutum ne da Allah ya yi shi, muna iya cewa kuma annabi kamar mu'jizar annabi ta yi ishara zuwa gare shi domin manzo Allah ya ce a ƙabilar Saqif, ƙabilar su kenan. Sai ya ce a wannan ƙabila za a samu wani alakacce, za a samu kuma wani shaidani. Wannan manzo Allah ya faɗa tun kai yanzu. Ya ce a ƙabilar Saqif akwai wani halakacce da zai bayyana gaba, akwai wani shaidani. To Hajjaji shi ne wannan alakacce. Shi kuma shaidanin wani ne shi kuma bayan Hajjaji aka yi shi. Sunansa Mukhtar ibn Abi Ubay As-Saqafi, kaga shi ma daga ƙabilar yanzu. Shi kuma sanda ya taso cewa hasken Allah ne ke sauko masa daga sama. Saboda haka duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa. Kuma ya samu mabiya suka bi shi. Sun yarda duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa. Saboda hasken Allah a jikinsa irin abin da a Nasara suke na ulul ɗin nan. Ka san Nasara suna da wata aƙida ta ulul wal ittihad. Cewa waɗanda suka yi matsayin waliyai a cikin malamansu. To wannan hasken Allah na haɗuwa da su, saboda haka za su cuɗanya da Allah su zama shi ya zama su. Shi za aka haramta musu aure waɗannan waliyan, amma suna zina kuma Allah ya tsawake. To kaga irin wannan shi ma ya faɗa, kuma sai da aka sha wahala kamar aka ce shi, domin ya samu rinjina mai ƙarfi wadda ta dinga kare shi da kare kuma tsayarsa. Shi sa kowanne ne fito da shaidanci da ya samu goya ba ya haɗa kare ka kai mamaki. To kuma abinda ke ƙara tabbatar da Hajjaji shi ne wannan alakacin ita Asma ta ji sanda annabi ya faɗa yayin na Aisha, kuma ta gaya Hajjaji ta ce kai ne wannan alakacin. Kaga sahabi ya fi sanin abinda ya rawaito, domin lokacin da ya zo zai kashe Ibnu Zubayr ɗin ɗantali ita yayin na Aisha. Kuma wani abun mamaki shi Abdullahi ɗan Zubair yana da wata irin baiwa. Na farko dai shi aka fara haihuwa bayan an yi hijira. Ga mutanen Makka muhajirun da suka yi hijira zuwa Madina, shi aka fara haifa musu bayan hijira. Su kuma mutanen Madina wanda aka fara haifa bayan hijira Nu'man ibn Bashir. Sanan na biyu babansa na 'yan goma 'yan aljanna. Kakansa na gurin uwa ɗayan goma 'yan aljanna ɗayan na Abubakar. Kakansa kenan, baban kakansa Abu Quhafa sahabi, wanda ta ɗauke shi tun daga yayi ya taso a gunta ya girma, nana Aisha mata annabi a gidan annabi ya girma. Ita ta raine shi, ita ta koyar da shi, ta yi masa komai, ita ce uwarsa. Dalilin da ya sa take ji ana cewa nana Aisha Ummu Abdullah, shi Abdullahi ɗan Zubayr, saboda ita bata taɓa haihuwa ba. Ummu Abdullah annabi ya ce ki danga alkunya da ɗan ƴar uwarki, tunda ita ta riƙe shi kunya. To amma Hajjaji ya zo Makka inda aka hana zubar da jini, ya zo ya shigo da runduna aka yi yaƙi, sai da aka ruguje bangon Ka'aba a yaƙin. sannan ya kama Ibn Zubayr din ya kashe shi a cikin Makka, kuma ya hana gawar ya race shi, yace sai uwarsa ta yi magana sannan zai bada gawar. Ita kuma Asma'u ce magana, ka duba uwa da ɗa, sai ta fito ta shiga harami ta je ta yi dawafin ta ce abinda za ta yi ta dace ta kai ta ba. Bai magana ba, ta yi magana. Wata rana sai tura mata cewa a ce ta zo yana kiranta, shi ne sai ta aiko masa ta ce ba za ta zo ba. Sai ce a gaya mata in ba ta zo ba zai sa a jawo gashin kanta a ƙasa a kawo ta zaman sa. ‘Yar Sayyidina Abubakar shi ke nan sai sojoji suka ji suka yi mata ta ce ba za ta zo ba, ana gaya masa sai tashi. Sojoji suka biyo shi yana zuwa ya bugu kofar gidanta ya shigo ba sallama, sai yake da ita kin ga abin da nema maƙiyin Allah, wai ɗanta kenan Abdullahi ɗan zuwan ne maƙiyin Allah sahabi ɗayan abadilan nan guda hudu. Sai ta buɗe baki sai ta ce da shi ka lalata masa duniyarsa tunda ka kashe shi. Sai ta ce amma ya lalata ma lahirarka, ba ka da lahira. Da haukan hajjaji shi sa in mutum yana jin wai da isa ko da izza in ya haɗu da wani mai imanin sai ya firgita. Da haukan hajjaji ya yi yunkuri sai ta daka matsawa sai da ya gigice baya, ta ce annabi ya gaya mana a ƙabilar ku akwai halakaci akwai shaitani, ta ce kai ne wannan halakacin. Ya kasa yin komai da baya da baya ta yi mata imani. Kuma ƙarshen rayuwarsa mafi kyau gaskiya. Imam An-Nawawi yace malaman sun yi ijma'i shi ake nufi halakaccen. Kuma rayuwarsa mafi kyau ba, domin ƙarshen rayuwarsa ya ji bala'i a jikinsa, sai da yake da Hassan al-Basri ya roƙi Allah tunda Allah yana karɓar addu'arsa don Allah, Allah ya kashe shi ya huta saboda masifar da yake yi a jikinsa. Kuma in ka taɓa jikin ba za ka ji alamar komai ba. Wannan kaga tun saboda me ai ya kashe bayan Allah da yawa. Ya kashe Abdullahi ɗan Zubayr, ya yi sanadin mutuwar Ibn Umar, Abdullahi ɗan Umar, domin shi ya sa dalilin wannan aikin hajjin da aka ce ya karɓa daga Ibn Umar, ya sa aka sa kibiya, aka sa guda a jikin kibiya, aka saka ta ƙarƙashin wannan fatar da ake takawa a haura kuni. Ibn Umar yana takawa sai wannan kibiyar ta guda ta shiga dunduniyar ƙafarsa, sai guba ta shige shi. Wannan ce sanayyar mutuwarsa. Ya kwantar da Sa'id ɗan Zubayr ya masa yankan rago. Sa'id Ibn Zubayr tabi'i shi ne babban malamin tafsiri, ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ɗan Abbas. A kansa ne Imam Ahmad yake cewa Hajjaji ya kashe Sa'id Ibn Zubayr lokacin da duniya take buƙatarsa, sai ya ce duniya ba za ta taɓa yafewa Hajjaji ba. Wannan Imam Ahmad yake faɗin wannan magana. To kaga ya taɓa bayan Allah da yawa, ya za Allah ya bashi. Shi za duk yadda mutum zai yi yadda zai, amma ya yi bayan Allah. Taɓa su za ta iya lalata ma duniyarsa kuma ta lalata masa lahirarsa. Shi za in kaga mutum yana wannan to in ka isa da shi da ya masa ba kai ba zagin bayan Allah, ba kai ba cin mutuncinsu. Zai kan yadda za ka yi ka je ka yi duniya ci. Amma in ka ce kuma za ka ci gaba da taɓa waɗanda ba a ruwan shi. Mutum ba zai gani kyau ba, Allah ya kiyaye. Wallahu a'lam. Bari a kira sallah.